This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 13, 19, 25, 31 da kuma kan mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Far'a da Lol da kuma Niya dukan su a zangon FM. Sannan ana iya jin mu yanzun nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labaran duniya muna tafi da rahoto kan tantance 'yan takarar shugaban ƙasa da aka yi a jamhuriyar Niger. Haka kuma akwai shirin mu tattauna, amma ku fara da jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Musulmin Amurka sun bayyana cewa suna cikin kikkikar magance matsaloli guda biyu da suke fuskanta a yanzu a kasar. Na farko, dakile yunkurin kungiyar nan masu tsatsauran ra'ayin addini na ISIS na kokarin jan jama'ar Amurka zuwa cikin kungiyar ta ta'addanci, wanda suka yi barazanar yin haka ta wani bidiyon su da suka fidda a shafin yanar gizo. Na biyu kuma, sai fama da suke da tsangwama da ake musu a matsayin su na musulmi a cikin kasar, wanda 'yan ta'addar ISIS ne suka ja musu sakamakon har-haren ta'addanci da suke kaiwa a wurare, inda su ma nan a cikin Amurka musulman suka fuskanci barazanar kaiwa masallatansu har-hare. Cikin cibiyar alakar musulunci ta Amurka mai suna CAIR, CAIR ta bayyana cewa an sami rahotannin kaiwa akalla masallatai guda 75 hari a nan Amurka cikin shekarar 2015 da ta gabata, wanda wannan kiddiga ce ya yi hari ko kuma lamba mafi girma a tarihin kai har-hare ga musulmi a kasar. Banda kuma maganar lalata dukiya da wasu barazana da ake musu ko kuma razanarwa bisa alaka da aikata laifuffukan tsana bisa ga dokar ƙasa da suka saba. Wannan abu ya karu da harin ta'addanci, ya faru ne a lokacin da harin ta'addancin Faransa da na San Bernardino na nan Amurka ya faru. CAIR ta bayyana cewa lokacin harin 9/11 ma da aka kai a watan Satumba bai kai lokacin nan da ake musu barazana ba, domin ko a lokacin ba wani masallaci ko kuma wurin ibadar musulmai da aka kaiwa harin murkushewa. Daruruwan kuma masallatai a kasar Faransa ma sun ba da damar waɗanda ba musulmai ba suna iya zuwa sun gayyace su taron bita domin wayar da kansu da nuna musu yadda addinin musulunci da ɗabi'unsa yake, musamman a cikin dukkanin masallatan da suke yin sallah, domin nuna yadda aka sa addinin yayi bakin jini ko za su iya wanke kansu sakamakon munanan har-haren ta'addancin da 'yan kungiyar ISIS da makamantansu suka kaiwa, wanda a ciki har da mummunan harin da suka kai a Faransa. Duk da yake dai dukkan masallatan kasar guda 2,500 akalla ba su shiga cikin wannan yarjejeniya ko kuma wannan wayar da kai ba, amma mafi yawancin masallatan suna cikin wannan shiri na wayar da kai. Fitattun dai masallatai kamar su babban masallacin da ake kira da Grand Mosque of Paris yana cikin wanda suka shirya wannan abu. Shugaban haɗakar al'ummar musulmin kasar na mai suna Anur Kibiachek ya bayyana cewa ga manema labarai, masallatan na gayyatar al'umma da su je masallatan su samu ainihin liyafar da musulmi suka shirya musu, su kuma ci su sha, sannan kuma a zaga da su cikin masallacin da kuma nuna musu yadda abubuwa suke ciki har da yadda suke aiwatar da sallar su 5 a rana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani dan bindiga da yayi ikirarin biyayya ga kungiyar ta'addancin ISIS ya bude wani jami'in dan sanda wuta a lokacin da yake zaune a cikin motar sa mai tambarin 'yan sanda a gabashin birnin Philadelphia dake cikin jihar Pennsylvania ta nan Amurka. Hukumomi sun ce jami'in dan sandan da aka yayi wa harbi uku a harsashi a kafadar sa ya sami bude wuta shi ma cikin karfin hali, inda har yayi wa maharin rauni, daga nan kuma matashin ya tsere amma tuni 'yan sanda suka shafke shi. Maharin ya ratata ka wuta akan mutumin akalla ya kai harsasai 11 da ya bannatar a wurin. Sai dai hukuma ta bayyana cewa matashi ne dan shekaru 30 da haihuwa mai suna Edward Echa kuma dan garin na Philadelphia ne. Wani wani shugaban musulmin yankin ya ce ba wata tabbaci ko kuma wani zahirin hujja da za a ce musulmi ne sosai shi Edward din, amma jami'ai sun ce shi wannan mutum da aka kama da kai hari ya taba zuwa kasar Saudi Arabia a shekarar 2011 da kuma ziyartar kasar Masar a shekara ta 2012, amma suna ci gaba da bincike a kansa. Daga ƙarshe jami'an ƙasar Mexico suna ƙoƙarin maida gagarumin ɗan fasakorin miyagun ƙwayoyin nan Joaquin Guzman da aka fi sani da El Chapo zuwa gidan yari watanni 6-7 da ya tsere daga fursuna, daga baya kuma aka sake damƙe shi. An dai tabke El Chapo ne a wani samami da aka kai birnin Los Mochis da ke jiharsa ta asali ta Sinaloa, inda daga baya jami'an tsaro suka bayyanar da shi ga manema labarai yana sanye da shuɗiyar riga da wando na atisai. Babban lauyan gwamnati na Mexico Arely Gomez Gonzalez ya bayyana wa manema labarai cewa sake kama shi El Chapo wani aiki ne tukuru kuma abin ayaba na wanda suka bi diddiki a haɗin gwiwar da suka samu da wasu masu shirya majigin tarihi na shi mai safarar miyagun ƙwayoyin.
Labarin duniya ka saurara. Kotun tsarin mulki a Niger ta tabbatar da sunayen mutanen da za su tsaya takarar shugabancin kasar a zaɓe mai zuwa, inda ta soke sunan mutum guda ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi tsayawar.
A zaman taron da ta yi a tsawon wannan mako ne, kotun tsarin mulkin ta jamhuriyar Niger ta nazarci takardun 'yan takarar shugaban ƙasa kimanin 16 da ofishin ministan cikin gida ya mika mata domin tantance waɗanda suka cancanci shiga fafatawar ta ranar 21 ga watan Fabrairu mai kamawa. A sanarwar da ta bayar wacce aka rarraba wa manema labarai kofinta a ɗazu-ɗazun nan, kotun ta Cour Constitutionnelle ta yi bayani dalla-dalla akan hujjojin da ta dogara a kansu wajen gudanar da aikin tantance takardun waɗannan 'yan takara. Saboda haka ta ce daga cikin mutane 16 da suka nuna sha'awar tsayawa takarar zaben shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa, ɗaya tak ne ta yi watsi da buƙatarsa, wato Abdulkarim Bakaso na jam'iyyar PDP a Nur, saboda dalilai na rashin gabatar da cikakkun takardu, in ji sanarwar kotun. Ta kuma ci gaba da cewa daga yanzu 'yan takara 15 ne suke da izinin gwabzawa a zaben na bana. Waɗannan 'yan takara sun haɗa da Adal Rubaid na jam'iyyar MDR Tarna da Muhammadu Isuhu na PNDS Tarayya, sai Seni Umaru na MNSD Nasara da Ibrahim Yakuba na MPN Kishin Ƙasa da Shehu Ahmadu na RSD Gaskiya da Abdullahi Traore na PPNU da Lawali Magashi na ARD Adalci Mutunci da Kasum Mamu Mukhtar na CPR Inganci da Ahmadu Bubakar Sise na UDR Tabbat, sai Muhammad Usman wanda jam'iyyar MNRD Hankuri ta tsayar da shi, da Hamma Ahmadu na Model Lumana da ke gidan yari yanzu haka, sai kuma Muhammad Jean-Michel Padonu na CDP Marhaba Bikum da Hamisu Muhammad na PJD Hakika da Tahir Gimba na Model Ma'aikata, sai kuma Abdullabo da zai tsaya a ƙarƙashin CDS Rahama. Wannan ya kawo ƙarshen zullumin da magoya bayan wasu 'yan takara suka shiga dangane da abinda ka iya zama hukuncin da kotun ta Cour Constitutionnelle za ta yankewa masu sha'awar ta ba su damar neman shugabancin ƙasar Nijar a bana. Yanzu dai ana iya cewa bakin alƙalami ya riga ya bushe a game da maganar takarar shugaban ƙasa na zaben watan gobe da za a yi a Nijar, domin a tsarin dokokin wannan ƙasa ba a ja da hukuncin kotun tsarin mulki, idan ta yanke dole a bi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni, masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugabar hukumar lamuni ta duna IMF Christine Lagarde ta gana da shugaba Buhari inda ta ce ba sai Najeriya ta ciwo ba shi ba za ta yi ra'ayin arzikinta ta faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga don cike gibin faɗuwar farashin gangarmai. EFCC ta yi awon gaba da nanon daman shugaba Buhari wato General Lawal Jafaru Isa da hakan ke nuna ba ƴan mowa ko bora a yaƙi da cin hanci. Tsohon jami'in raya birnin Kaduna Dattijo Nyako Adamu na ƙarfafa ƙarfin addu'a.
Mutum ya jefa ƙuri'a, a'a ba jefa ƙuri'a shi ne ba, zaɓe ne na Allah. Mafi yawanci mutane sukan jahilci roƙon Allah. Sai ga mutum ya riƙe laspika yana cewa Allah ya mana kaza kaza, ana cewa amin. Ba a yin roƙon Allah a ɗaga murya. Allah ya ce in za ku roƙe ni ku ƙanƙantar da kai, kada ku roƙe ni tamkar kurma, kada ku roƙe ni tamkar bebe, ku ƙanƙantar da kai ku roƙe ni.
Hukumar zaɓe ta tura fiye da jami'ai 2000 don kammala zaɓen gwamnan jihar Bayelsa. Sojoji da 'yan sanda ma sun ɗau mataki mai tsauri. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zauranmu na tattaunawa. Zauren ya bar Baucin Yakuba ya sauka babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasir Adamu El-Hikaya ke jagorantar wata sabuwar tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen ƙwato kuɗaɗen jama'a da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa a baya don rage ƙunci wanda kan kawo saurin fishi. Kar dai in cika ku da surutu ga Nasirin.
To, jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da dawowa wannan zaure na mu tattauna wanda yake taɓo lamura na yau da kullum, musamman ma waɗanda suka shafi zaman lafiya da raya tattalin arziki a Najeriya, Nijar da sauran ƙasashe da suke sauraron mu. Wannan zaure wannan karo ina tare da masani na tattalin arziki da ƙididdiga da harkoki na raya ƙasa, Malam Abubakar Ali. Malam Abubakar Ali, barka da shigowa zauren.
Nagode. Assalamu alaikum masu saurare.
Na'am, sai kuma ɗan jarida Sani Tahir wanda yake aiki da kafar watsa labarai ta gidan talabijin ɗin nan mai zaman kansa AIT. Sai Malam Bashir Baba wanda an saba jin sa mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum, kuma mai fafutukar yaƙi da masu zarmiya ko kuma waɗanda ake samu da laifin cin hanci da rashawa. Malam Bashir Baba, barka da isuwa.
Assalamu alaikum.
Yawwa, to a wannan zaure na wannan karo insha Allahu zamu taɓo batun mutane ne da ake takamawa waɗanda ake zargi daga hukumar cin hanci da ko kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC da laifin cewa sun amshi maƙudan kuɗaɗe a zamanin gwamnatin da ta shuɗe, musamman ma daga ofishin tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro kanar Samba da Suki, wanda shi ma hali yanzu yake adane a hannun 'yan sandan asiri wato DSS. Malam Abubakar Ali, wani sharhi za ka yi kan mutanen nan da ake kamawa? Shin wannan ita ce hanya ta zan iya cewa farfaɗo da Najeriya, musamman ma an ce kuɗaɗen nan ya kamata da an yi amfani da su ne wajen siyo makamai don yaƙi da 'yan ta'adda da ke kashe mutane musamman ma arewa maso gabas?
Na ƙwarai dama ai, in ba an yi irin wannan kamun ba ne, mutane kuma suka maido da irin watandan da suka yi da dukiyar jama'ar Najeriya, to ai canjin ma da aka yi na shugabancin to za a ce ba ta yi tasiri ba. Domin na farko, shi shugaba Buhari, 'yan Najeriya an zaɓe shi ne kan dama mai gaskiya ne, kuma idan ya zo ya zama shugaban ƙasa zai yaƙi abin da ake ce mata cin hanci da rashawa, wanda ni yanzu nake cewa na ɓata mata suna ne a sata ake zungurun sata ake a Najeriya. Saboda haka wannan hanyar ita ce hanyar da za a bi da za a samu a farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar mu.
Yawwa, to yanzu za mu koma wajen Sani Tahir. Sani, a matsayinka na ɗan jarida, ya kake ganin tasirin rashin amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen yaƙi da Boko Haram, wanda da ina jin an sayi makamai da waɗannan kuɗaɗen ba mamaki da asarar rayuka da aka yi ta yi da abun bai kai har haka ba?
To, Aba Nasiru, kusan na kan sai cikin 'yan jaridu da suke zuwa waɗannan kotuna don sauraron waɗannan ƙararraki da aka yi, kuma ana tuhumar su ne da yi wa rubda ciki waɗannan kuɗi na makamai domin a yi ƙoƙarin a yi yaƙi da ta'addanci wanda ke ya gallabi a arewa maso gabashin Najeriya, wanda ni kaina daga nan na fito. na farko na san abin da yake faruwa tun daga jihar Bauchi har ya zuwa Taraba ko kuma har ya zuwa Mubi ko kuma har ya zuwa Gamborin Gala. Idan ban da dan uwa a wurin, ina da labarin abin da yake faruwa baya ga abin da na gani a ido na. Amma ma Nasiru, abin da zai ba ni mamaki yayin da mutane suke rubuta su cikin wannan kuɗi ko ake bushasha ko ake bikin ajiyo ma kuɗin, a lokacin fa duk wanda aka ce dama an ce na campaign ne, wani kafansa uku ne zai lallaba ya zo campaign saboda ya tabbatar shugaban kasa ya karbi kuɗin kuma zai masa aiki. Na biyu, akwai wanda sukan fadi a wajen campaign amma su ce maza-maza likita ya kokari ya ba su, ya dora musu wani abu tafi da gidanka don a gansu lafiyansu lau. To wani abin mamaki da takeici kuma abin dariya. Sai ka sani daga wanda za ka kawo shi a keke an turo shi, sai wanda zai mararece a kotu yana gwada alƙali cewa baya da lafiya a bashi
biki. Kana maganar waɗanda ake ganin su a babbar kotun tarayya
kan wannan nake magana. Eh, wato kuma duk na so in dawo ne in sake hada shi da wannan abin da yake faruwa a arewa maso gabashin Najeriya.
Amma sani karkai ne, sa ba ga yawanci rashin lafiya kan jawo irin wannan, dama mutanen kamar ba su da cikakkiyar lafiya.
To ma Nasiru, a lokacin da baka da lafiya an ba kuɗin ka karba, baka ce baka da lafiya ba. Sai yayin da aka zo aka ce ana tuhumanka, tuhuma fa aka ce ake yi, ana zargin ka ne. Idan kana da gaskiya faɗa ka fita, in baka da shi to kuma ka gamda fushin hukuma, to dan me zaka ce baka da lafiya?
Malam Bashir Baba, a kusan zan ce dama ka sha yin bayani da dama na nuna kinjinin cin hanci da rashawa da ake a Najeriya. Shin kai kana ga wannan hanya kamar yadda Sheikh Abubakar Ali kawo abun a harkokin ilimi na tattalin arziki, yawan kama mutanen nan da ake yi a lokaci guda shi zai iya magance wannan al'amari?
To Malam Nasiru, dukiyar nan da aka wawure shin in ba a karbo ta ba ya ake so a yi? A bar su da ita? Kaga ba zai yiwu ba. Kuma barin mutanen da na irin waɗannan kuɗaɗe babban hadari ne ga ita kanta gwamnati da kuma shi kansa janar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yake yaki da wannan ta'annati da mutanen nan suka tafka. Saboda kaga ba zai yiwu a ce to idan ka ce mutanen nan watakila a tausaya musu, ko wane ne an ba zibeli, waye mutu waye tashi kamar yadda waɗansu suke faɗa, to sai su kawo shawara ya suke so a yi, shikenan a bar su je gafiya tsire da na bakinki. Haka kuma waɗanda kuke magana yanzu kai da Malam Sani na ji kuna magana su ana kawo su a kekunan guragu, in ma da gaske ne in ma ba da gaske bane, mu sai mu ce alamai da goko masaki. Abinda zamu ce kenan mana, tunda yake duwan kamar yadda Sani ya faɗa lokacin da suke karbar kuɗaɗen nan lafiyar su garo. Amma yau da rana ta ɓaci aka gurfanar da su ba su da lafiya sai su hau kan keken guragu. To ko ma yaya ne, mu sai mu ce alamai da goko masaki.
Malam Abubakar Ali, za ka duba mana shin kana ganin yadda na ji ana faɗa shi dama ofishin mai ba da shawari kan harkokin tsaro ofishi ne wanda ba tsaron kawai bane ma yake hada harkoki na kuɗi, kuma watakila kuɗaɗen ba sai lalle an rubuta ko an ƙayyade nawa za a kashe ba. Wasu na cewa fa ba lalle kuɗin nan na sayin makamai bane, kawai an sa ne cewa na sayin makamai. A fahimtanka game da irin tsarin mulkin Najeriya da kasafin kuɗi, shin kai ya ka ɗauki lamarin, wanne ne mai gaskiya?
Wato na farko, lalacin harkan tafiyar da gwamnati da aka samu shi ya samu halin da muke ciki. Na farko, wannan ofis din mai ba da shawara ne fa. Idan ka duba tsarin kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma na kuɗi, bai da ikon da zai kashe wannan irin kuɗaɗen da ya kashe, don dai an samu gwamnati ne ya riga ya lalace wannan shugabancin na wannan lokacin, ba san ma abin da suke yi ba, har wannan ofis din ya zo ya fara sayan abubuwa, ya fara ba da kuɗaɗe da sauransu, ba abin da ya hada wannan ofis din a hukumance ko na harkan kuɗi ne ko na tsarin ƙasar ma. Advisor aka ce shawara, mai ba da shawara ne. Saboda haka gurgucewa wannan yadda aka tafiyar da gwamnati, to shine ni inda ma nake so na mai da hankali na yanzu, shine mu duba ya za a yi a gyara harkan tafiyar da gwamnati ne, yadda abubuwan da aka san gwamnati da ita, ko da bera ne gobe aka sa ya shiga shugabanci ba zai saci kuɗin da ake sata ba. Wato shine institutional framework dole a gyara. akwai hanyar da dai ga mai gudanar da kuɗi ga sai an yi kasafi sai an bada wasu an bi dokoki kafin kobo ya fita ai sauran kasashen ma ba wai shugabannin ba sa so su yi sata bane a'a tsarin nasu ne ba zai barka kai sata ba ko kai ne bera kamar yadda na faɗa to gyaran da ya kamata yanzu ai amma ba tare da ba wayannan sai sun amayar da wannan batakallan da suka yi da kuma lalle sun sha dauri kuma an bata musu suna mutane da kansu kuma ya kamata mu fara kyaman fabarawo shi barawo fa da can baka aure a gidan barawo baka ba barawo aure baka da harkar da barawo me ne canja mu yan Najeriya da kanmu yanzu wai duk wanda yake da kuɗi ko yaye inda yana da kuɗi kowa shike na sai bi
lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa dan jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa yau dattawan da za su saki yi ma yan arewacin Najeriya jawabai sune shehin malami kan fannin ilimi Professor Thomas Adeyanju dake garin Kaduna da kuma da daddan babban dan jarida shugaban kafar labarai ta Sawaba Alhaji Mahmud Babu Ahmad ga Professor Adeyanju
assalamu alaikum jama'a suna da Professor Thomas Adeyanju ina muku wannan magana ne daga Kaduna ya kamata kila mu gargadi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su na farko dai manyan mu Allah ne fa ya zabe su madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaba an zabe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su lura fa cewa an danka musu ne domin su gyara mana wannan babban ƙasa kada a dauka cewa za a yi yadda aka so a'a za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa kuma za a samu halin biyan bukatun mutane kuma fa akwai wani lokacin da kowannen mu zai bada wato lissafin abubuwan da yayi mutuna cewa wannan ƙasa ta mu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun hada kai mun taimaka wa inda muka zaba mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba ba wani kabilanci ko wanda daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun hada kai kana mu ci gaba wayanda suka so su bata mana wannan kasa ta wani sashin wannan kasa ta mu su ma kansu Allah ya sa su daina halin ta'adda muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwariya a wannan kasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya wanda ake kira Boko Haram dan Allah a samu gwamnati ta iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa kuriya inda tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakin su da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roki gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke damunmu musamman ga mu ƙasa mai mai amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta petrol na uku ko na hudu da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a ta su amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun masamari matasa aiki shi domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar sai kaga malaman makaranta musamman ma wanda suke koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kun an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani bane dan tsugul ne sai kaga wai an ce an biya mutum rabin albashi kuma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada manyan mu dan Allah da Annabi a taimaka mana ai mana gwamnati da tsoron Allah sai mu bi bayan su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata. To gaggadin nawa kenan, a huta lafiya.
Shi ma Alhaji Mamun Babu Ahmad cewa yi a hankaltu a yada zaman lafiya don a samu ci gaba.
To assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Najeriya, barkanmu da shiga wata sabuwar shekara. To kamar yadda kuka sani ne ko kuma yadda aka saba, kowace sabuwar shekara a Najeriya takan zo da matsaloli iri daban-daban. Wasu an gaje su ne daga waccan shekarar da ta shuɗe su zo kuma su yi kaka gida a shekarar da ake ciki, sannan idan ma shekarar ta wanye kuma waɗannan matsalolin ba za su tafi ba, kuma ba za a iya gano hanyoyin magance su ba. To kamar sauran shekarun, wanda ma ta shekara ta 2016 ita ma akwai alamun cewa akwai matsalolin da aka gada a baya wanda suka yi zaman dirshenshen a wannan lokacin, kuma ake kokarin a kawar da su. Waɗannan matsalolin kuwa waɗanda aka rigaya aka san su ne, kamar matsalolin rashin kwanciyar hankali da zaman lumana wanda harkokin siyasa ke haddasawa, da kuma tashin-tashina wanda batun ƙabilanci da addini ke haddasawa, da kuma matsalolin da ake fuskanta dangane da harkokin tattalin arziki. To alhamdulillahi an samu sabuwar gwamnati wacce ta san abin da take yi, take kuma da alƙibla, take kuma tsara hanyoyin da za ta bi ta magance waɗannan matsaloli. Waɗannan matsaloli ba lokaci guda suka faru ba, kuma ba zai yiwu farar da garaje a ce an kawar da su ba. Amma abin da ya sa a waɗancan lokutan baya aka kasa kawar da su shine saboda lusaranci shugabanni da kuma rashin sadin makama da iya kamulu da yi wajen gudanar da al'amura. A yanzu wannan gwamnatin ta ɗauki matakan ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci wanda ya fi damun jama'a, kuma alhamdulillahi ana samun gagarumar nasara dangane da haka. Sannan kuma baicin ƙoƙarin da gwamnatin tarayya take yi na ganin cewa an yi maganin ta'addanci, gwamnatocin jihohi musamman a nan arewa su ma sun tashi haƙƙin wajen magance matsalolin ta'addanci da rashin kwanciyar hankali. Wannan kuwa shine na satan shanu. Alal misali a nan dajin Birnin Gwari dogon daji, in shiga ciki an je an kakkama ɓarayin shanun nan da suka yi kaka gida a waɗannan dazuzzuka. A Katsina ma a dajin Rugu an yi haka, an shiga an kamo, har ma an ce akwai waɗansu masu unguwanni mahugunta wanda suke da hannu a wannan, duk an bi an kakkame su. A can jihar Kano dajin Falgora ma an yi haka. Saboda haka nan wannan muhimmin al'amari ne wanda ya damu manoma da kuma makiyaya. Shigantaka da shaɗanan ɓarayin shanu har mata kai Fulani ba su iya zama a cikin daji su kiwon shanunsu, sai kaga an shigo da shanu cikin gari har bakin tsakiyar kasuwan garin ana kiwon shanu a cikin gari, inda ba ciyawa ba wani abin da za su ci, domin su Fulani sun fi gwammacewa su shigo cikin gari su kiwon shanunsu ko su bar shanunsu a nan maimakon su bari a daji ana sassace musu. Yanzu ana iya cewa to barkalla rikicin addini tsakanin musulmi da kirista da aka saba gani a nan arewacin ƙasar nan ya ragu kwarai da gaske. Dalili kuwa shi ne mutane hankalinsu ya dawo jikinsu, idanunsu sun buɗe, sun kuma yi la'akari da cewa wannan abin da suka yi sakanci ne, wawanci ne, kuma babu inda ya kai su. Maimakon ma hakan ya taimake su kamar yadda su suka ɗauka sai suka gama cewa koma baya ne.
To madalla, iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau sai gobe da safe idan Allah ya kai mu, da ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Mu kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.